العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهاك أيها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Wallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci mai albarka na Juma'a. Yau muna 24 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447, wanda kuma yake daidai da 13 ga watan 3 miladiya ta 2026. Muna cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, kuma har ila yau dai muna cikin tafsirin suratul Nur, wanda a yau insha Allah za mu karkare tafsirin ayata 29, shiga ayata 30 da kuma 31 insha Allah. Kafin mu shiga karatu, wani ya rubuto yake tambaya game da karatun da ya gabata wanda muka yi akan yafiya. Sai yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, ya ce wala in sabartum lahu khairul lissabirin, wato idan kuka yi haƙuri shi ne mafi alkhairi ga masu haƙuri. To shi ne yake tambaya cewa, to idan mutane suka yi gulmarka ko suka ɓace ka sai ka yafe, sun sani ko ba su sani ba, to malam kai ma kai ma wasu hakan ba su sani ba, balle su yafe maka, kai kuma saboda kunya ba za ka iya faɗa musu ba. To anan kai ka yafe haƙƙinka ga mutane, kai kuma wato na wasu lodin haƙƙin yana kanka, kuma Allah bai yafe maka haƙƙin wasu ko wani da ke kanka ba. To anan ya halatta ka kiyafewa idan an je lahira, idan wasu sun nemi haƙƙinsu a kanka, to kai ma kana da haƙƙinka a kan wasu. Ina fatan an fahimci tambayarsa, ce to yana magana ne a kan yafiya da wanda ya yi wa wani ba daidai ba, musamman abin da ya shafi ɓatanci da gulma, shi an yi masa ya yafe. To shi ya yi na wasu ba su san ya yi ba, ba zai iya gaya musu ba, ballantana su yafe masa. To kuma ga shi haka Allah ba zai yafe masa ba, tunda haƙƙin wasu ne. To shi zai iya haƙuri da yafewa, shi ma ya kiyafa nashi, saboda an je can kaga sai a yi musanya. Idan an ce ana bin shi ma ce yana bin wasu. To kamar yadda ya faɗa, ita yafiya abu ne mai kyau, kuma Allah shi ne ya ce wala in sabartum lahu khairul lissabirin wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Har kullum idan ka yafe, to Allah ya fi son haka, ya fi son a yafe. Idan mutum ya yi gulmar wani ko ya je ɓata shi, to ba sharaɗi ba ne sai ya je ya gaya masa cewa na yi gulmarka, ko ka je gaya masa na ɓata ka, ko na je na yi da kai, ko na faɗi maganganu iri kaza kaza a kanka, ba sharaɗi ba ne. Saboda in aka ce sai an kawo wannan a cikin sharaɗi, to lallai za a yi ta da husuma ne da rigima, maimakon a kashe ta. To wani lokaci a lokacin ma ne kamar aka zuba mata fetur. Idan da akwai 'yar dama da ake haɗuwa a gaisa a yi mutunci, to ka je ka ce ai jiya na zazzage ka, ko na ɓaɓɓace ka, ko na je na yi maka ƙarya, na yi kaza, ka yafe mun. To daga lokacin kuma shi kenan an ɓata wannan 'yar alaƙar da take akwai. Ba sharaɗi ba ne, abinda dai kawai ya kamata, duk inda ka san ka je ka ɓata shi sai ka je ka gyara shi. Waɗanda ka san ka gaya musu wasu maganganu marasa kyau a kansa, to sai ka je kuma ka same su a cikin dabara cikin hikima ka warware abinda ka fada jiya ko shekaran jiya ko kake fada a baya sai ka warware ka fada abinda ya dace ka fada mai kyau ce mutumin nan kaga da farko mutane ba sa gane shi suna kaza 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 zaka ga ana fadar maganganu a kansa amma daga baya na gane mutumin nan shi duk ba haka bane ka dawo ka wanke shi tas saboda ka kai da ka bata kai ka sai zaka gyara so ba sharadi bane sai shi ka je ka same shi gaba da gaba ka ga ya masa cewa kai gulmar sa wannan ba sharadi bane saboda haka idan ka gyara shi sai ka nemi kuma yafiya ta Ubangiji subhanahu wataala domin bayan laifi da kai masa shi ma Allah kai masa tunda Allah ya hana abin kai da abin da Allah ya hana kai ko da ya shafi haƙƙin wani sai ka nemi gafarar shi ma Allah din don ka nemi gafarar sa sai ya yafe maka shi kuma daman cewa ku nemi gafara in gafarta muku ku nemi gafara ta in gafarta muku saboda haka sai nemi yafiyar Ubangiji shi kuma Ubangiji sai ya yafe masa to yake cewa wasu daga cikin waɗanda aka iya yi zai zama kai masu laifin wasu ma sun mutu da yake cewa gulma da bata mutum ko cin mutuncin mutane idan mutum ya aikata su daga baya sai ya ji wa'azi yana so ya gyara to amma waɗanda aka yi wa wasu sun mutu wasu kuma in ya nufi ya yafe masa rikici ne zai tashi to ya zai yi shi ne abinda muka faɗa wanda ya rasu shi ma haƙƙinsa yana nan sai ka yi ƙoƙari shi ma ka gyara shi yadda ka ɓata shi ka yabe shi yadda ka soke shi ka faɗa alherinsa yadda ka faɗi sharrinsa inda ka san ka je ka ɓata shi ko mutanen da ka san ka je ka ɓata shi a wajensu sai ka je ka same su ka gaya musu cewa cikin hikima cewa mutumin nan ashe ba a gane shi bane kaza 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 kai ka san da yadda zaka faɗa saboda haka in ka kuma yi wannan sai kuma ka nemi gafarar Ubangiji subhanahu wataala shi kuma Ubangiji sai ya yafe maka tsakaninka da shi abinda ka yi na saba masa wannan shine hanyar da ake bi amma ba cewa kai ka je ka samu mutum gaba da gaba ka gaya masa ba kuma yafiya din nan ita ce dai yadda Allah ya ce din dai shefa alkhairi to shefa alkhairi din ba ta yadda za a iya zama koma baya yadda Allah ya ce wala in sabartum lahu khairul lisabirin in kuka yi hakuri yafi muku alkhairi to yafi alkhairi din man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda dai yayi afwa ya gyara tsakaninsa da wanda suka bata to yazo inji Allah ya ce ladansa yana wajena yazo karbi ladansa to wannan yana nan a haka ba zai taba canzawa ba sai kuma wani da yake tambaya game da azumi a ce a bara ya sha azumi wajen guda 17 bai samu yara masu ba gashi bana wani azumin ya zo sai gashi ma bana da kyar yayi guda 12 saboda ciwon ya hana shi to shi ne yake cewa me ya kamata ya yi to dama shi mara lafiya marasa lafiya iri biyu ne akwai mara lafiyan da yake sa tsammanin waraka daga rashin lafiyarsa wata rashin lafiya ce ta same shi amma yana neman maganinta kuma yana ga alamar rashin lafiyar tana ɗan raguwa kaga akwai yiwuwar ya warke gaba ɗaya to wannan zai jira har sai ya warke sai ya rama ko guda nawa ya sha ko da na wata guda ne idan har alamar waraka tana bayyana a jikinsa to wannan zai jira har lokacin warkewarsa sai ya biya shine abinda Allah subhanahu wataala ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wanda duk daga cikinku ya kasance mara lafiya ko yana halin tafiya ya sha azumi Allah ce to sai ya biya a wasu kwanakin daban to wannan shine hukuncin wanda ba shi da lafiya rashin lafiyar da yake sa tsammanin zai warke to wannan ba zai ciyar ba ko da kuwa azumin gaba ɗaya ya sha sai ya jira lokacin da ya warke sai ya rama sai kuma mara lafiyar da ya cire tsammanin samun waraka wa aka gaya masa cewa likitoci suka sanar da shi cewa wannan rashin lafiyar taka sai dai lallaba amma maganar ya warke gaba ɗaya ya dawo kamar da ba zai yiwu ba ya ji haka a tare da shi cewa kullun alamar dai ana samun dai dan relief ne amma ba wai alamar warkewa bace tare da shi ta zama masa chronic to wannan shine zai ciyar idan yana da halin ciyarwar yana da abin da zai ciyar da miskini a madadin kowace rana ɗaya da ya sha kaga azumi idan kwana 29 ne zai ciyar da miskini 29 idan kuma kwana 30 ne miskini 30 to wannan sune alladhina yutiquna fidyata ta'amu masakin wanda ba za su iya yi ba saboda yana wahalar da su mara lafiyar da ba zai iya yi ba saboda rashin lafiyarsa ta kai matakin da ba zai taba yi azumi ba ko tsufa ko gajiya to wannan sai fanshi azuminsa da ciyar da miskinai kamar yadda Allah ya ce fidyatun ta'amu masakin da ciyar da mabukata shine ka ba mutum abincin da zai ci a zama daya ya koshi ko ka bashi abin da zai je ya dafa ya ci ya koshi idan ka bashi dafaffe shikenan ka taimake shi amma ka bashi abin da zai ci ya koshi idan ka bashi abincin rana ko ka bashi abincin dare ya ci ya koshi goma haka to shikenan ka biya waɗannan azumunka da ake binka saboda ka ya danganta da rashin lafiyar shi mai rashin lafiyar idan rashin lafiya ce da yake sa ran waraka ci gaba da neman magani Allah ya bashi lafiya kuma Allah ya bashi ikon biyar abin da ya sha sai kuma tambaya ta ƙarshe da yake tambaya game da wato sallah haram a haramaini musamman haramin Makka an san yadda yake cika turbutsutsin mutane to kuma an san cewa ba a san masallaci ya bari ana tsallaka gaban sallarsa akwai ma waɗanda aka ce in suka tsallaka maka sallah sallaka ta ɓaci a wajen wasu daga cikin malamai sai ta ɓaci daga ciki akwai mace take baliga idan ta tsallaka sallarka baka sa sutura ba a gurin wasu daga cikin malamai cewa sallarka ta ɓaci saboda hadisin yaqta'u salatul rajul al-mar'atu wal-himaru wal-kalbu al-aswad to yake tambaya game da waɗanda suke zuwa umara musamman a irin wannan lokaci da ake cunkoso ce a haramaini ko a haramin Makka da wahala ka iya samun inda za ka yi sallah wani bai tsallaka maka sallah ba ko wata bata tsallaka maka sallah ba za ka iya yinka amma wani lokaci sai dai kawai kaga sun faɗo gabanka ko kuma kawai wata ta zo ta tsiri yin sallah a gabanka to dama ita shari'a abinda take ɗorawa mutane shine abinda za su iya Allah yana cewa fattaqullaha mastata'tum ku kiyaye dokokin Allah gwargwaran yadda za ku iya la yukallifullahu nafsan illa wusaha ba Allah bai dora wa rai sai abinda zai iya duk abinda mutum ya fi karfinsa ba zai iya ba to Allah bai dora masa shi ba tun farko ma don haka idan mutum ya zo sallah a masallaci mai alfarma na Makka misali ba kamar yadda wasu malamai suke cewa ba a sa sutura ba a'a sutura babu wani hadisi sahihi da ya keɓance haramaini babu hadisi sahihi da ya inganta akwai hadisai da basu inganta ba da suke cewa banda masallacin Makka wato masallacin Ka'aba amma basu inganta ba saboda haka hadisan sutura sun shafi ko ina da ina har masallatan nan guda biyu masu alfarma to amma akan zo wani yanayi da ba sutura ba ko me zaka sa sai an wuce ta gabanka saboda cunkoso da tilbitsetsediya kai ma kuma ba ce da za a yi sai ka wuce ta gaban wani mai sallar saboda za a zo babu wata hanyar da za ka wuce kai kuma ba abin ka tsaya cak ba babu magana tsayuwa cak wani lokaci dawafi ma kuke yi akwai wanda za su zo su tsari sallah a gaban masu dawafi kan hanyarsu to kaga ba za ka dakata da dawafi ba saboda su ne a bayanka kai ma da zarar ka tsaya tun kuɗa ka za a yi don haka dole ne kai ma ka ci gaba da zagayawa to a irin wannan yanayi da shi wanda ya zo yake sallah idan har babu gurin da zai yi sallah sai nan duk inda ya je ba zai samu gurin da zai samu sallah ba sai a nan ɗin to kuma nan ɗin za a kiyi ta gabansa to babu komai abinda zai iya yi kenan, shi ma mai wucewar ba shi da wata hanyar wucewa sai nan, shi ma babu wani abu a kansa. Amma a karan farko dai ka yi iya bakin kokarinka na kaga ka nemi inda za ka yi sitira din, idan ka samu to shi kenan, ba daidai ba ne ka yi sallah inda za ka wuce ma ta gabanka. Amma in baka samu ba, ko kana tsakari wasu suka fado gabanka, wannan ba zai zama laifi gare ka ba, kuma ba zai cutar da sallar ka ba insha Allah. Bismillah, mu ci gaba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون.
نعم، أكوي تبعي تكر شيئا من أنسابا ولنه هيكي تشوى متين يشغو مسلاتي sai ya samu wani yana karatun alkur'ani, shin zai masa sallama ko kuwa ba zai yi ba? Zai masa sallama, babu wani nassi da ya nuna cewa dan mutum yana karatun alkur'ani ba zai masa sallama ba. Za ka yi masa sallama shi kuma zai ansa maka, yayin da yake tsakiya da karatun aya ya kai ayar shikenan sai ya tsaya ya ansa maka, sai ya ci gaba da karatunsa. Ai, ba a hana shi magana ba, ba a hana shi wata magana ba dan yana karatun alkur'ani, ko an hana shi? Babu wani da aka ce an hana shi. Saboda haka in ya ɗauko aya bai kai ƙarshenta ba, kai sallama sai kai ƙarshenta, sai an samu ka sallamar ka, shikenan. Idan ya zanto mai sallama, an halatta aiwa mai sallah wanda shi an hana shi wata magana ma wanda ba ta da alaƙa da sallarsa, amma an halatta a yi masa sallama. Anas ɗan Malik yana cewa muna shigowa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah, bai masa sallama ya ansa mana ta hanyar ishara da hannunsa. Annabi sai ya ɗaga hannunsa ya yi mana alamar an sa mana sallamar sai na sallah. To idan ya zanto mai sallah da ba a yadda wata magana a cikin sallarsa ba, sai wacce take da alaka da sallarsa, amma an yadda a yi masa sallama, to kaga min babu aula wanda shi an yadda ya yi magana ba a cikin sallah yake ba, shi min babu aula a yi masa sallama a yi ansa. Wasu ma sukan ce wai hatta mai cin abinci ba a sallama a masa sallama. To wannan koda wasu sun faɗa magana ce marjuhiya, marar ƙarfi, marar dalili. Me zai hana dan kana cin abinci ka ce ai akwai roba a bakina ka tashaƙe ne? Ai, ba a ce lalle lokacin da aka yi sallamar ba sai ka ansa nan take, koda roba a bakinka, a'a, haɗe robarka. Ai, ba a ce ta zama a bakin ba dai ko? Minti nawa za ka yi kana taunata? Sai ka haɗe, in ka haɗe sai ka ansa sallamarka. Wannan shine magana rajiha, kuma kun san cewa ita sallama wanda zai yi ta mustahabi ne, ba dole bane, amma kai da aka yi wa sallama dole ka ansa shi. Ta mai da sallama wajibi ce, fardun ne kifai. In kuna da yawa wani ya zo ya muku sallama, to dole ne a samu daga cikin ku dai wani ya ansa sallamar. Idan ɗaya ya ansa daga cikin ku shikenan ya dauke wa sauran. Idan kuma dukkan ku kuka yi buris, kuka yi shiru, to dukkan ku kun zama masu laifi. Saboda haka raddus salam haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin musulmi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin haƙƙoƙin musulmi akwai raddus salam. Allah yana cewa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha. Yayin da aka gaishe ku da wata gaisuwa, gaisuwa a musulunci babu kamar assalamu alaikum, to fa hayyu bi ahsani minha, ku mayar da gaisuwar da tafi wadda aka yi muku, auru duha, ko ku mayar da iya wadda aka yi muku. Alal aƙalla ne idan baka ba shi fiye da wadda ya baka ba, to kada ka kasa yin kamar yadda ya maka. Saboda haka wannan haƙƙinsa ne, don haka dan kana cin abinci ko kana karatun alƙur'ani, wannan haƙƙin nasa ba zai sare ba, yana nan a matsayin haƙƙinsa. In ya ce da kai assalamu alaikum, to lalle za ka mayar masa da sallama, ko da bayan ka haɗiye lomarka, ko kuma bayan ka kai aya inda za ka tsaya sai ka bashi ansa. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laisa alaikum junahun an tadkhulu biyutan ghayra maskunatin lakum fiha mata, wato babu laifi a gare ku an tadkhulu biyutan, ku shiga gidaje ghaira maskunatin, wadda babu kowa zaune a cikin ta, lakum fiha mata'un, kuna da abin amfani a cikin su, ko kuma kuna da kayayyakin ku a cikin su, kamar yadda aje muka yi bayanin waɗannan ma'anoni guda biyu. Allahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, Allah yana sane da abin da kuke boyewa, kuke bayyanawa, da kuma abin da kuke boyewa. To wannan ayar tana nuna wajibcin neman izini, tana ƙara nuna mana wajibcin neman izini, domin anan da Allah ya ce laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum, ba ku da laifi ku shiga gidajen da ba wani a zaune a ciki, fiha mata'un lakum, kuna da abin jin daɗi ko kuna da amfani a cikinsa. Wannan yana nuna an yi maka sauki, rukhsa ce aka baka, sauki ka samu da cewa idan gida babu kowa da yake mazaunin gidan, to kana iya shiga ba tare da kai sallama ba, saboda illatul wujub din, abinda zai sa dole kai sallamar babu shi shine samun mazauna wannan gida. Kaga yana nuna kenan in akwai abinda suke mazauna wannan gidan, to ba dauke maka wannan laifin ba, saboda haka wajibi ne kai sallama, wajibi ne ka kuma nemi izini yayin da ka zo shiga cikin wannan gida, wanda yake nuna maka wujubul isti'zan, wajibcin neman izini yayin da aka zo shiga cikin gida. Sannan fadar Allah subhanahu wataala da yace wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, Allah yana sane da abin da kuke bayyanawa da kuma abin da kuke boyewa. Wannan shi ma wa'idi ne, wato narko ne Ubangiji subhanahu wataala yake alkawarin sa, yana alkawarin narko ga wanda yake aiki da wannan ladabtarwar da wannan tarbiyyar da Ubangiji subhanahu wataala ya bayar, na cewa in za a shiga gidan mutum zai shiga gidan da ba nashi ba, to ya nemi izini. Wala yakunu alwa'idu illa ala tarki wajibin, dai kaga ana barazanar azaba, to ba za ta yiwu ba sai idan an bar wajibi ne, inda mustahabbi ne ba za a yi maka barazanar za a kama ka da laifi ba. To Allah ya ce yana sane da abin da kuke boyewa, kuma yana sane da abin da kuke bayyana wanda kuke boyewa, ma'ana zai muku hisabi akan duk abin da kuka aikata. To duka waɗannan ayoyi da muka karanta na al-isti'zan, na neman izini, ayoyi ne waɗanda suke muhkama, ayoyi ne guda biyu, kuma dukkan su muhkama, kowace daga cikin su tana nan tana aiki, babu wacce aka shafi. Inda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, da wannan laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum, waɗannan duka ayoyi ne waɗanda babu ɗaya da aka soki, saboda an samu wasu maganganu daga wasu daga cikin magabata suna cewa an shafe wato aya ta biyu kamar ta shafe wani bangare na aya ta farko. Aya ta farko ta ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, kar ku shiga gidajen da ba naku ba har sai kun nemi izini. Wannan kuma ta ce babu laifi ku shiga gidajen da babu kowa a cikinsa, wato koda ba ku nemi izini ba. Kenan waccan ayar farko ta game dukkan gidaje gaba daya, wannan kuma ta keɓance wasu gidaje daga baya an yarda cewa a shiga, kamar ayar farko ta hana a shiga kowane gida sawa'un akwai mutane a ciki ko babu, sai wannan ayar kuma ta zo sai ta rage wa wancan hukunci ƙarfi, sai ya zama an ware gidajen da babu kowa a cikinsu, ko gidajen da babu mazauna a cikinsu, ko wuraren da suke wurare ne na jama'a, cewa wannan kuna iya shiga ba tare da kun nemi izini ba. To wasu daga cikin malamai sun yi amfani da kalmar nasr ko istisna'i, kamar abinda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas da Ikrima da Al-Hasan al-Basri da Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, sai dai magana ingantacciya daga cikin maganganun malamai cewa duka waɗannan ayoyi ayoyi ne muhkamat, ayoyi ne waɗanda suke muhkama, suna nan da aiki, suna aikin su. Dama ayar farko tana magana ne akan gidajen da suke da mazauna a cikinsu, aya ta biyu kuma tana magana akan gidajen da babu mazauna a cikinsu, kaga kowace aya da ɓangaren da take magana, haka ba su ma haɗu ba balle ɗaya ta goge ɗaya, ba su ma haɗu ba ballantana ɗaya ta shafa ɗaya. Waccan tana magana akan gidaje wanda take suke da sukan arbabun wa sukan, akwai masu gidan kuma suna zaune a gidan. Wannan kuma tana magana akan wasu wurare wadanda babu mazauna a ciki duk da cewa tana yiwa akwai mutane akwai abubuwan da zaka zo danka amfana da shi kamar yadda ajiya muka yi misalai da wurare wadanda suke na jama'a ne na kowa da kowa ne to dan ba buƙatar zaka shiga sai kai sallama da zaka shiga asibiti ba sai kai nemi izini ba ko da zaka yi sallama ba sai kai nemi izini ba dan zaka shiga police station ba sai kai nemi izini zaka shigo ba kanan zaka shiga supermarket ba sai ka nemi izini zaka shigo ba duk wani guri da aka yi shi dan jama'a to kana iya shiga kai tsaye illa iyaka dai sallama kuma wannan wani abu ne wanda yana nan tsakaninka da duk wanda ka hadu da shi ana so kai masa sallama amma dai neman izini bai zama wajibi a wannan wurin ba saboda haka ayoyin guda biyu kowace tana magana ne akan wani bangare na gidaje ba kowace kuma tana da hukuncin ta yana nan babu wanda aka shafe hukuncinta shi yasa Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah a cikin tafsirin sa Jami'ul Bayan yake cewa fa kullu wahidin min al-hukmayni hukmun fi ma'nan ghairu ma'n al-akhar kowanne ɗaya daga cikin hukuncen nan guda biyu yana magana ne akan hukunci da yake dauke da wata ma'ana ba ta ɗayan ba wa inna ma yustathna ash-shay'u min ash-shay'i idha kana min jinsihi aw naw'ihi fi al-fi'li aw an-nafsi ai ana togaciya ne idan abu ya suka zama iri daya a ce to an togace kaza waka ce mutane kaza suka shigo banda wani dukkan su mutane ne har shi wanda kai togaciyar ka ce banda shi shi ma mutun ne to amma waɗannan abubuwa ne guda biyu mabambanta waɗanda ba su hada jinsi ɗaya ba fa amma idan lam yakun kadhalika fala ma'na listisna'ihi minhu kaga ba anan babu magana togaciya dan kowace zaman kanta take shi yasa Abu Ja'far an-Nahas a littafin sa an-nasikh wal mansukh shi ma ya tabbatar da cewa duka ayoyin guda biyu suna nan wal qawlu bi annahuma muhkamatani qawlu akthari ahli at-ta'wil shi ne magana da yawancin malamai suka yi malamai da yawa sun tafi akan haka Abu Hanifa Ibn Atiyya cikin masu tafsiri Ibn al-Jawzi a cikin tafsirin sa Zad al-Masir haka na al-Qurtubi a tafsirin sa al-Jami' li ahkam al-Qur'an هكذا ابن القيم عفوا ابن كثير اتكين تفسير سا تفسير القران العظيم هكذا ابن القيم اتكين لتافس زاد المعاد دكنن سن تفي akan cewa ayoyin nan guda biyu kowace da mahallinta kuma kowace tana nan tana aiki babu wacce aka shafe aikin ta ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas kamar yadda Abu Dawud da Al-Baihaqi suka ruwaito Abdullahi dan Abbas yana cewa ayatun لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن وإني آمر هذه جارية قصيرة قائمة على رأسه أن تستأذن علي إشوات آية ودع يوى لك تكيب متاني بس إيماني لإتباء ينا نفن باسا أيكي لإتاء إيماني ألي ينا نفن أيكي لا آية رباوي شوى بس يد آية بس يوى أنت متاني بس إيماني لأيكي لأن آية رباوي آية الإذن آية تكي مغانا neman izini yace to ni ina umartar wane wance ina umartar sai ya nuna wata kuyangar sa da take tsaye a lokacin a kansa yace to wannan in duk sanda ta shigo ina cewa sai ta nemi izini to wannan shine alqur'ani yadda yake tsarawa dan adam rayuwa yadda yake tsarawa dan adam rayuwa alqur'ani tsari ne rayuwa wanda bai bar abu babba da karami ba face alqur'ani ya zo mana da tsarin yadda zamu gudanar da shi zamu ga yadda alqur'ani ya ba mu wannan bangare muhimmanci kwarai da gaske bangare ne na zamantakewa bangare ne na neman izini bangare ne na zamantakewa alqur'ani ya ba shi muhimmanci har aka saukar da waɗannan ayoyi da suke bayanin ga yadda zaku yi ga inda zaku nemi izini ku sallama ga inda ba sai kun nemi izini ba duk wannan yana nuna maka cewa tsarin addinin musulunci tsari ne da yake ya gamo komai da komai ya tattaro kowane irin abu ba kawai manya-manyan abubuwa musulunci ya zo ya yi magana a kansu kadai ba a ya yi magana a kan dukkan wani abu da ya shafi rayuwar ɗan adam shi ya sa Salmanul Farisi yake cewa annabin mu sallallahu alaihi wasallama bai bar wani abu ba wanda bai koyar da mu shi ya za mu yi ba hatta shiga ba haya hatta da zaka yi tsuguno sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da bayanin yadda zaka yi tsuguno kakka kalla alqibla kakka bada baya sannan kuma ga abinda zaka ce in ka zo shiga in ka zo fita ga abinda zaka ce ga yadda zaka yi tsarki ga shiga shiga shi duk sai da musulunci yazo ya bayanin sa saboda haka kaga ashe babu wata mu'amala babba da za a ce babu ruwan musulunci a cikin ta saboda haka zamu ga cewa a yadda musulunci ya bawa wannan gaba ta neman izini muhimmanci ba dan koma saboda a tsare alfarmar gida saboda a tsare wa mutane alfarmar su kada yi abinda mutane za su cutu kada a jefa mutane cikin damuwa yayin da ka auko wa mutum ba tare da sanin sa ba yayin da kai masa bazata kawai ka fado gidansa babu shakka zaka cutar da shi kuma zaka ga wani asirin da ba zai so ka ganshi ba zaka ga wata al'aurar da ba zai so ka ganta ba anan idan aka ce al'aura kakka dauka kawai ana magana al'aura ta tsiraici a'a dukkan wani abu da yake na asirin mai gida da ba zai so wani bako ba da izinin sa bai zo ya gani to al'aurar sa ce saboda haka al'aura ta kunshi dukkan wani asiri da yake cikin gida kana iya cewa abincin da yake ci al'aurar sa ce sitarar da yake sawa al'aurar sa ce kai hatta kayan da yake kayan alatu da ya zuba a gidansa kayan amfanin gida dukkan sa al'aurar sa ce dukkan sa asirin sa ne saboda haka kada ka shigar masa ba tare da yardarsa ba ka je ka same shi yana tsaka da cin wani abincin da baya so ma a san yana cin abinci irin wannan sai ya zama dan kwambo ne a waje yana dan abin nan a gida kuma yana dan cin wasu abubuwa haka ka duro masa kaga a shi ma wannan ne a cimar ka kaga a lokacin ba zai ji dadi ba eh a waje yana ce maka ni ba na cin kaza kaza duk abin da aka ce ni kaza kaza a shi kuma a gida abin da yake samu ya ci masha Allah to kawai sai ka fado masa ka gani kaga ba zai ji dadi ba to saboda abincin sa al'aurar sa ce kayan da yake sawa na kayan amfanin gida shi kansa wannan asirin sa ne wani ba zai so ka ga makwancin sa ba ba zai so ba wani kuma zai so in zai yi baki kafin ya zo ya dan gyaggyara gidan ya dan gyaggyara abubuwa kakkau da wannan ya kauda wannan ya kauda wannan musamman mata to kawai haka nan ta ga wata fado mata kawai kwatsam ba tare da shiri ba ga kaya kwatsam a cikin gida ga wannan ga wancan ba ta ji dadi ba da yau ta sanar da ita ta nemi izini wataƙila za ta kikkintsa ta kakkau da wasu abubuwa yadda za ta tsima jin dadin tarbar bakonta ko bakuwarta saboda haka wannan ma al'aura ce don haka kakkan cewa al'aura anan kawai ana nufin al'aura al'aura ta jiki kadai kai hatta yanayin zuciya hatta yanayin zuciyar mutum watakila yana tsaka da yi wa matarsa fada an bata masa rai kawai ka duro wanda shi ba zai so haka ba ba zai so ka zo ka same shi yana yi wa matarsa fada ba saboda haka kaga wannan shi kansa wani asirin sa ne da ba zai so a tona masa ba watakila an masa wani abin da har ya sa shi zama yana kuka saboda bacin rai yana cikin wani bacin rai yana kuka kawai sai kwatsam ka shigo masa shi kuma a wajen mutum ne mai barazana amma gashi nan yana kuka bai shirya ba ka fado masa gida to duk irin wannan kai zaka dauka kamar ba komai bane amma zai iya taba zuciyarsa saboda haka hatta al-bashairun nafsiyya al-bashairun nafsiyya su ma abin kulawa ne yayin da zaka zo wa mutum ka abin da shi yasa zamu ga al-qur'ani ya zo da tsare-tsaren da zai tsara mata waɗannan abubuwa saboda kada a bar wani abu da zai kawo wani bacin rai ko da zai kawo wani hatsaniya ko rashin fahimtar juna ko wata rigima tsakanin mutum da ɗan uwansa duk sai aka yanke waɗannan hanyoyin da za su iya kaiwa zuwa ga wannan a samu wannan sannan uwa abin da ya shafi ita kanta al'aurar ta jiki wani daga irin wannan zai zo ya fada idan sai ya je ya ga abinda zai zama masa fitina a rayuwarsa kuma fitina a rayuwarsa tunda wani lokaci daga ido ne kamar yadda zamu zo ayar gaba kullil mu'minina yaghuddu min absarihim idan dan shi yake farauto abubuwa daga ƙarshe kuma za su zo su zama mutum alaƙaƙai su yi sanadiyar fadawarsa halaka to idan aka ce babu izini kawai fado wa mutane ake yi kamar yadda da ake a jahiliya kawai sai dai mutum ya ga tsaye mutum tsaye kekam a samansa ila yana tare da iyalinsa saboda ka sai dai daga kai kawai ganshi ya zo ce ya zo gurinsa ne babu neman izini balle sallama babu musulunci ya zo ce duk ba wannan duk babu wannan saboda kan ana barin wannan kofar shedanu ne zasu shigo kuma idan suka shiga barna zasu yi ba kadan ba amma a yanzu fahimtar mu da waɗannan abubuwa mu musulmi ne da muke karanta alqur'ani kuma muna ga yadda alqur'ani yake tsara irin wannan zamantakewa amma fahimtar mu daga waɗannan abubuwa duk ta disa shi fahimtar mu ta disa shi babu ita mutum zai iya auko maka gida a kowane lokaci duk san da ya ga dama da daddare ko da rana kuma yazo ta buga kofa har ya dame ka ka fita shi ka bude ba dan kana so ba ko kuma kofar ka bude take sai dai ka ji shi kawai ce ga wani dan ya zo ko kuma kawai ka ga shi tsaye a kanka sai dai ka ga shi tsaye a kanka ka so ka ki ko ka so wanda wannan ya saba wa duk abin da wannan waɗannan ayoyi suke karantarwa babu izini babu sanarwa a yau muna da hanyoyin isar da waɗannan sakonni na sanarwa cikin sauki wanda a da can lokacin da ayoyi suke sauka ma babu su a da sai ka zo ma sannan ka nemi izinin amma yanzu kana iya neman izinin ma baka zo ba kafin ka zo ma kana iya neman izini kana iya daga waya ka buga kana iya aika sakon ko ta kwana katta kwana duk kana iya wannan amma maimakon ka yi amfani da wannan damar a sai dai mutum kawai ya ji ka garam ka zo masa kuma ya ce yana da wani uzuri rai ya ɓaci kaga kai ka ki aiki da dokar da Allah subhanahu wataala ya sa domin kana ganin wani dan kankanin abu ne ba sai an yi aiki da shi ba neman izinin da aka ce ka ki ka nemi izinin amma kuma kai ka zo Allah yana cewa idza qila lakum irji'u farji'u in an ce ku koma ka ki yadda kai aiki da wannan ba to yayin da muke ganin abubuwa irin wannan suna faruwa kuma suna iya zama sanadiyar yanke zumunci suna iya zama sanadiyar samun sabani da rashin jituwa tsakanin masoya abokai ƴan uwa mutum ne ba da izini ba sai faɗo ma ɗan uwansa a lokacin cin abinci kuma ya ce sai an ba shi abinci bai san zai zo ba ya faɗo masa a daidai lokacin cin abinci kuma ba ba shi abinci bai ji haushi ko ya zo tsakar dare kuma ya ce yana son a ba shi gurin bacci kawai ya taso da ƙauye ya zo bai sanar da kai bai ba komai sai ganin shi kai da ledarsa to ka nemo duk inda za ka je ka kai shi ka saukar da shi wanda ya saba wa tarbiyyar da alqur'ani yake ba mu anan ya saba wa da tsarin da alqur'ani yake dora mu akai a yau wasu al'ummomi da muke gani musamman al'ummomin yamma muna ganin su da wasu tsare-tsare wasu muna musu dariya wasu kuma suna birge mu wasu tunin musulunci ya zo mana da su amma muka yi watsi da su ba mu ɗauke su a bakin komai ba wasu kuma da za su zo suna birge mu musulunci ba bai yarda da su ba amma tunda bature ne yake yin abin sai ya birge mu kana da makoci ba ruwanka da shi ba ruwanka da kai ba ruwan shi da kai ba ruwanka da shi saboda haka ka zo ya wuce ba mai daga ma wani hannu ba mai kowa sallama damuwarsa da daɗinsa duk bai dame ka ba wannan rayuwa ce ta mutanen yamma da za a iya zama shekara da shekaru ga kofa amma ba wanda yake kula wani ba wanda yake damuwa da wani ba wanda ya san rayuwar wani ma yana iya mutuwa a cikin gidan nashi shekara da shekaru ba san ya mutu ba saboda ba wanda yake zuwa gunsa ba zuwa gun kowa irin wannan rayuwar ta banza da wufi tana shigowa cikin al'ummar musulmi yayin da kuma irin waɗannan ladubban su kuma ana yin watsi da su saboda haka a tsari na musulunci ana neman izini idan a da can babu hanyar da za ka iya neman izini kafin ma ka zo to yanzu akwai ta wanda kamata ya yi ƙara taimaka mana wajen bin wannan tsarin na alkur'ani wannan hanyoyin da ake da su na zamani na sadarwa kamata yanzu su ƙara mana ƙarfin gwiwa yadda za mu kiyaye waɗannan dokokin na alkur'ani ai ba a banza ba ubangiji ya sa su sauraka na san da zuwanka ka sanar da ni sauraka ba ni da damuwa in akwai wani abu da zan shirya maka akwai wani abu da kake so a waje na tanadan maka dukka ba ni wannan damar amma yayin da kawai ka auko min ka san wasu wani lokaci sai a ce kawai buje in yana nan shikenan in baya nan shikenan haka kawai za a ce a kawai bari buje in mun same shi mun yi sa'a ba ruwansu da wani hayari za ku same za su same shi a zamanin nan musamman a ƙasar mu waɗanda suka fi shan wahalar wannan malamai hukun sani malamai sun fi shan wahala a wannan saboda shi kofar malami gani ake kawai a buɗe take kamar police station duk sanda ka ga dama kawai ka je ba a ɗauke shi shi ma mutum ne yana da buƙatunsa ba yana da wasu 'yan uzurorinsa a'a shi ai malam ne saboda haka koyaushe za a iya zuwa a ƙwanƙwasa masa gida a ce an zo da tambaya an zo an kawo wani koke an zo ya raba wata rigima wannan ba daidai ba ne idan annabi sallallahu alaihi wa sallama kansa wanda Allah ya aiko shi ne zuwa ga duniya shi ɗan aike ne zuwa ga kowa wani ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ce ni manzo ne zuwa gare ku duka amma duk da haka aka hana a yi masa irin wannan dirar kawarar aka hana a zo a auko wa gidansa ba tare da izini ba ko a zo ana tai masa sallama ko ana kwankwasa gidansa ko ana kiransa Allah ya hana ce ai hakuri har sai ya fito in bai fito ba ba za a fito da shi da karfi ba to yanzu malamai musamman a ƙasar nan saboda al'adu saboda al'ada wasu ƙasashen ba za ka samu irin wannan ba amma mu saboda al'ada al'ada da malami kulle yana soro saboda haka duk wanda zai shiga gidan ba sai ya wuce ta gabansa don haka kowane available yake to sai yanzu da rayuwa ta canza abubuwa suka canza su kansu malaman ba irin wancan da soro ba ne yanzu malami ne ko ma'aikaci ne a jami'a ko ma'aikaci ne a wata babban jami'a ko ma'aikaci ne na gwamnati shi ma yana da 'yan kujiba-kujibarsa da 'yan matsalolinsa na rayuwa na yau da gobe saboda shi ma kamar kowa yake yana da wannan haƙƙin idan kana son ka je masa wata ziyara ko ka je masa wata matsala to ka nemi izininsa shi kuma ya duba ya ga wanda lokaci ya kamata ya baka amma ba kawai ka yi masa irin wannan diraba ka ce ai shi malami ne kuma idan bai saurare ka ba ka koma ka zage shi ka ce wulaƙanta mutane yake wani ma zai iya zuwa ya kafa kyamara ya fito ya zazzage malamin ce ya je ya wulaƙanta shi ya je ya ƙi saurarensa ya je ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shi kuma bai ma san da zuwansa ba wanda wannan ba daidai ba ne mu duba mu ga yadda alƙur'ani yake aje mana manhaj hayat cikin wannan ɓangare na rayuwar zamantakewa kuma alƙur'ani ya bata wannan inaya al-isti'zan al-isti'zan wanda yake nuna maka cewa musulunci ba ƙaramin addini ba ne ba taɓa addini irinsa ba da bai bar ƙaramin abu da babba ba sai da ya sanya ma ɗan adam yadda zai tsara shi kuma kana sauka daga wannan layin ka shiga cikin matsala kana sauka daga wannan layin da Ubangiji subhanahu wataala ya tsara to ka shiga cikin matsala kuma ka sa wa cikin matsala sauraka mu dawo mu riƙe al'adab da musulunci ya zo mana da su za mu ga kyakkyawar rayuwa a tsakaninmu kuma za mu fahimci juna mu saki wasu abubuwa na al'adu wanda ba su da asali ba su da tushe mu sake su kada mu riƙa sa su su ne ma'auni da za mu gane an girmama mu ko ba a girmama mu ba wannan ba shi ne ma'auni ba a musulunci ka ɗauki ma'aunin girmamawa a musulunci daban ma'aunin da al'ada kuma take nuna girmamawa ne shi kuma daban al'ada idan ta ci karo da abin da yake koyarwa ce ta addini to sai a aje ta amma abin takaici tsare-tsaren da addinin ya zo da shi ba shi muke aiki da shi ba muna ɗauko wasu waɗanda suka ci karo da addinin kuma su muke so mu maida su zama cikin rayuwarmu ta yau da gobe sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba bayan ya kawo maganar hukuncin al-isti'zan neman izini sai ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ka gaya wa mu'minai su rintse ganinsu wa yahfazu furujahum su tsare al'auratsu ذلك أزكى لهم وأن شيني ما في ذلك جريسو إن الله خبير بما يصنعون للي ألا مثلا أبين سكي أي كتاواني أنا زامك أكوي علاقة مكارفي da ayar al-istizan ko ayoyin al-istizan wadanda suke magana akan neman izini da kuma wannan ayar ta mutun ya kame ganin sa ya rage kallon sa saboda me yasa aka ce an ce a nemi izini kamar yadda annabi ya ce inna ma ju'ila al-istizan min ajli al-basar to sai magana al-basar din ta zo shine abin da ya shafi ganin in an baka izini ka shiga to ga wani ladabi har ila yau da shi ma zaka kula da shi ko a lokacin da ka shiga ko kafin ka shiga ko kuma ko ina ne kake rayuwa Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minina ka gaya wa mu'minai saboda su ne ake gaya musu su ji su ne suke aiki da abin da ake faɗa musu su ne suke aiki da dokokin da ake ba su kamar yadda muka faɗa a waccan ayar da ta gabata mu'minai su ne suke karɓar umarni daga Allah su yi aiki da shi amma wanda ba mu'mini ba bai ma yarda da abin da ake gaya masa na dokar ba ballantana ya aiki da shi to shi yasa Allah yake gaya wa yake ce a gaya mu'minai kuma sannan cewa a gaya mu'minai dan a nuna musu cewa aiki da wannan umarnin da za a ba su wani abu ne da zai ƙara haɓaka musu imaninsu zai ƙara sa imaninsu ya hauhawa saboda dukkan wata aya da za ta sauka wacce ke dauke da umarni ko hari idan mu'mini ya karbe ta ya aiki da ita to imanin sa ne ya karu idan ba unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun saboda haka duk wani mu'mini yayin da ya ji umarnin Allah subhanahu wata'ala ya aiki da shi to imanin sa ne zai karu in ya ji hari ya kauce ba abinda aka hada shi ba imanin sa ne zai karu to aka ce ya guddu min absarihim sirintse idanunsu sirintse ganinsu ba yana nufin su rufe shi rubba a su rage sakin ganin haka sakaka ba linzami saboda albasar ita ce hanyar da tafi kowace hasar da tafi kowace kai abu zuciya da wuri saboda shi ido zai baka komai a yadda yake cikakken sa in mai tsawo ne ka ga tsawon sa ga jare ne ka ga jartar sa mai kauri ne ka kaurin sa fari ne baki ne ido ne duk zai wannan hasa ta ido ita ke baka wannan saboda ka za ta baka surar abu cikakkiya sabanin sauran hawas da kake da su a gaban hasa ta ji zaka saurara yanzu yadda za a sifanta maka abu ka saurare shi ta kunne a ce misali a rediyo ne a ta gaya maka abin nan mai tsawo ne gajere ne mai fadi ne mai kiba ne mai kaza ne mai kaza ne ba daidai yake ba da a ce a kunna maka shi a talabijin ka kalla kana gani a talabijin sai kaga cewa duk sifar da aka baka watakila ashe baka ma gano cikakkiya ya take ba saboda haka shi ita hasa ta gani ita ce tafi bada abu complete cikakken abu malamai sun yi ta sabani akan da ji da gani wanne ne yafi to shi gani inda yafi ji wajen ba da sura cikakkiya shi kuma ji inda yafi gani shi kuma yafi fadada yanzu za a iya baka labarin abin da ya faru shekara 1500 baka sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji ga yadda annabi ya rayu da shi da sahabbansa sama da shekara 1000 da yin abu ko ne duk zai iya kasafa wannan amma ido ba zai gano ba abin da ya riga ya wuce ba zai gan shi ba abin da ya masa nisa ba zai gani ba amma kuma sanda zai ga abu kuma zai gan shi cikakke don haka kowanne wannan min haisu kamalar sura ya fi wancan ko min haisu ashimuliya yakan hada abubuwa na nesa ma ga jo labarin suka dauka duk wannan shi kuma ya fi to saboda haka anan ubangiji subhanahu wataala da yake ya san hadarin ido da irin abin da yake farautowa ya kawo zuciya sai Allah ya yi magana cewa to a rike shi sannan kuma ya umarni da wa yahfazu furujahum su tsare al'aurarsu kada su yi abin da Allah ya haramta musu kada su yi zina, kada su bari a ga al'auransu, kada su ga al'auran wasu wanda bai halatta su ga al'auransu ba. Nace wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kada ma ku kusanci zina, wannan abu ne mummuna kuma hanya ce take wacce take ta munana. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون. هكا أبنجي سبحانه وتعالى يأي أمرين أطري الأورة تهير كدك بينا طريتنك كدك مكرك نيمان قنن طريتن وسو سننك مكتر الأورة كدك ساتا إن بي حلت با تهير نيمان بيا وكنك شعوة دبتداتي با. حديث يا تبتا اشكين سيول البخاري حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وزال صلى الله عليه وسلم يتي من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة وانين زي لامن شيمن أبين كي تكان واتو أبين كي تكان هرشن واتو باكنسا شيني باكنسا أبين كي تكان kafafuwansa ni kuma illa mun ce masa gidan aljanna. Wato waye zai kiyaye harshen sa baina lihiyaihi tsakanin gashin baki da gemu shine harshe baki da yake tsakanin su. Waye zai kiyaye mun bakin sa, kiyaye maganar sa, kiyaye harshen sa, waye zai kiyaye farjin sa, ni kuma zan lamince masa gidan aljanna. Haka nan Abu Dawud da Tirmidhi sun fitar da hadisi النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث معاوية بن حيدة النبي يكي تيوى أبن معاوية بن حيدة يكي تنبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم شي قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر الأورم وشيتي إناني زام بينا الأورم إناني بزام بينا. النبي يكي احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت أيمانك أو ما ملكت يمينك كطلي الأورك kada ka yadda ka bayyana al'aurarka in ba ga matarka ba ko baiwarka da ka mallaka. Sai wani yace ar-rajulu yakunu ma'ar rajul, wani zai iya kasancewa tare da ɗan'uwansa namiji, wato suna rayuwa tare, namiji ne ɗan'uwansa, shi ma sai na kiyaye al'aurata. Annabi yace in istata an la yaraha ahadun faf'al, dai zaka iya kakka yadda wani ya ga al'aurarka to kai haka. Qultu ar-rajulu yakunu khaliyan, sai Muawiya ibn Haida ya saki tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam, to idan mutun shi kadai ne fa ya iya zama tsirara zigidir haihuwar uwarsa? Nabi yace da shi fallahu ahqu an yusahya min, ai Allah shi yafi cancanta a jikunsa. Haka kawai ka tube ka zauna zigidir tumbur ba komai a jikinka, ka ce wai zafi, eh ai kai kadai ne, ka rufe windo ka rufe kofa, to bari ka cire ka koma haihuwar. A'a, ai akwai Allah kuma akwai mala'iku, akwai mala'iku tare da kai, ka ji kunyar su. Saboda haka koda kai kadai ne ba daidai bane ka rika zama zigidir ba komai a jikinka. To kaga wannan duk yana nuna cewa tsare al'aura wani abu ne wanda yake wajibi ga namiji da mace. A nan za mu ga cewa Allah subhanahu wata'ala da ya zo maganar ido ce قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أك قال وت من أتكين جملة. أما لا أك ذو مجر الفروج وت الأوراس أك شيء ويحفظوا فروجهم. بقى شيء من فروجهم. تؤمنين هي كمر فدر من أوجن إلو كوجني أوجن الأوراق بقى شيء من بقى. فشين أبينا ذا متاشى أكنس إن شاء الله جوبي. أبينا مكفى أنا ديري الله يبى ملادا أبينا مكينا كسكري الله في منا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.